الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبرنا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو ديا دلي هدو دا أربعين دبيو وان ديزو دي 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 شاشدا غوات هدو أجرغوريان كالندا دبو بيو دا أشرين دا ديا دانتي غبا دا درس من تفسير القرآن من جلمة da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da kenan cikin fadar jahar Gombe anan ainihin wato anguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana aya ta biyu a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida za mu tashi kan aya ta uku amma kafin haka akwai tambaya guda daya da za mu amsa me wannan tambaya take cewa malam wai ba kyau mutun ya ce Allah ya bawa babana kudi ya saya min abu wai idan yayi haka kamar ya bawa Allah zabi wato kamar ya bawa Allah zabi ta yadda zai zaba mishi abu ne wato kamar tana tambaya ne akan wai ba kyau wasu mutane suna cewa ba kyau mutun yayi ya roki Allah ya ce Allah ka bawa babana kudi ya saya min ainihin wato kayan daki misali Allah ka bashi kudi ya saya min gado irin na yan waje na kasar waje ko wani a makamancin haka ma'ana dai ta ambata wani abu dai wanda take so Allah ya bawa babanta kudi ya saya mata shin wannan idan ta yi haka kamar ta ainihin wato bawa Allah zabi na abin da take bukata ba daga nan bane ba kuma nan Usman kamar ta bawa Allah zabi ne na abin da take bukata yayi mata to shine malamai sun tattauna dangane da wannan mas'ala wato mutum baya bawa Allah zabi na abin da yake bukata amma ba laifi bane kuma ka ambata irin kalar abin da kake bukata Allah ya baka ba laifi bane dan kai haka sai dai abin da aka fi so shine ka bayyana cewa Allah madaukakin sarki ya zaba maka mafi alkhairin wannan abu wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada du'aul istikhara wato addu'ar neman zabin ubangiji akan abun da mutun yasa a gaba ko yake so ya aiwatar a cikin rayuwa amma kaga wannan ba yana nuna kan cewa kada mutun ya gaya wa Allah bukatar sa ko damuwar sa ko abin da yake so Allah madaukakin sarki ya bashi ba saboda haka wannan ba hujja bane da za ta zama dalili akan cewa wato ba za ka ambata bukatar ka ba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala idan mun koma alqur'ani za mu ga annabawa da yawa sun bayyana wa Allah irin kalar bukatunsu annabi zakariya ya bayyana wa Allah ya bashi da ya bashi haihuwa kuma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato bashi wannan haihuwa din har ma ya bayyana masa kan cewa za mu baka dan da ba a taba sa masa suna kafin a haife shi ba sai a kansa aka fara sa suna kafin a haifa da lam naj'alahu min qablu samiya to kun ga wannan ya ambata bukatar kuma Allah ya amsa bukatar ya kuma bashi irin abin da ainihin wato yake nema nana maryamu lokacin da zata mahaifiyarta zata ainihin wato haife ta ta ce ya Allah ina bukatar namiji ne haka ne ko ba haka ba ina bukatar namiji ne ya Allah da Allah ya bata sai da ta bayyana ma ta ce inni wada'tuha untha wa inni samaituha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim Allah na ne muka ban namiji amma ka bani ya mace to na karba kuma na sa mata suna maryam kuma ina nema mata tsari daga Allah subhanahu wa ta'ala daga shaytan jefaffe daga rahamar ubangiji kun ga wannan duka sun ambata wa Allah kalar bukatar su duk da wasu sun samu abin da suke so wasu kuma Allah ya canja amma dai sun ambata bukatar saboda haka a ka'ida babu laifi ka bayyana wa Allah kalar bukatarka da kalar bukatarki da irin abin da kike bukata Allah ya baki amma abin da aka fi so shine ki ainihin wato bawa Allah zabi cewa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato zaba miki abin da yafi alkhairi akan abin da kike bukata domin ta iya yiwa abin da kike so ba alkhairi bane Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Zai iya yiwa wani abin kina son sa amma alhalin kuma sharri ne, wani abin kuma baka son sa alhalin kuma alkhairi ne. Saboda haka dai bawa Allah zabi shine abin da yafi, amma ba laifi bane dan an ambatawa Allah bukata da sunan bukata da abin da ake so Allah yayi. Saboda haka wannan shine a takeice, dan haka babu laifi dan kin ce Allah ka bawa babana kudi ya saya mun kaza ko ya saya mun abin da nake so, Allah ka bawa mijina kudi ya saya mun kaza ko ya saya mun abin da nake so, wannan ba laifi bane. Saboda wannan bai ci karo da aqida ko tauhidi ko kuma ya ci karo da wani abu da ya saba wa Allah subhanahu wataala ba, amma dai ana buƙatar a bawa Allah zabi akan dukkanin wata buƙata. To wannan shine a tambayar da zamu iya amsawa a halin yanzu, kuma zamu tashi akan number aya ta 3 insha Allah. Alaramma mai Allah yake.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يتي حرمت عليكم الميتة أن حرمت مكتن موشي والدم كما هكا أن حرمت مكتن جني ولحم الخنزير كما انحلت انحرم تامك تن نامن الذي وما احل لغير الله به كما انحرم تامك تن ابن دا اكا كرورو تسونن ونن الله وجن ينكاشي والمنخنقة انحرم تامك تن دبر دا تشاك كان تكون يشاك تحتمت والموقوذة an haramta muku cin dabbar da aka dake ta wanda wannan dukan ya zama ajalinta. Wal mutaraddiyatu an haramta muku cin dabbar da ta gangaro daga kan dutsi ko ta fado daga sama ko ta fada wani rami ko ta fada rijiya ta mutu, an haramta muku cin namanta. Wan nafihatu haka kuma an haramta muku cin dabbar da wata dabba yar uwarta ta soke ta da kaho ta mutu, ko kuma wani dan adam ya dauki ma abin nan mashi ko takobi ko wani abu ya soke ta wanda wannan sukar ya jawo ajalinta. Wama akala sabu kuma an haramta muku cin dabba ko naman farautar da karam farauta ko dabbar farauta ta fara ci illa ma zakaitum sai abin da kuka riski yankansa ko kuka yanka da hannunku. Wama dhubiha alan nusubi an haramta muku cin dabbar da aka yanka ta akan falalan dusan da ake yanka dabbobi domin neman albarkar wani gunki, shine an-nusub wanda zamu zo mu karin bayani. Wa an tastaqsimu bil azlami kuma an haramta muku yin kibau na neman sa'a, neman arziki ta hanyar kibiyoyi na neman sa'a. Allah ya ce zalikum fiskun, duk gaba ɗaya waɗannan da aka lissafo gaba ɗayansu fasikanci ne, imma dai ya zama fasikancin babba wanda yake fitar da mutum ma daga addinin Allah, imma kuma ya zama to fasikanci karami wanda yake ɗaukar ma'anar sabo gwargwadon yadda girman laifin da yadda yake gwargwadon yadda hukuncinsa yake. To kamar yadda jiya muka fara bayanin wannan aya dama muka ce tana da hukunci hukunci da yawa a cikin ta wanda kuma zamu yi kokarin Allah ya sa mun gama a yau to mu gama da ita a yau gobe mu shiga sabuwar aya in kuma mu gama ba zamu yi hakuri gobe ma kanta zamu sake dawowa saboda akwai maganganu masu dimbin yawa dangane da maganganun malamai akan ainihin wato wannan aya farko dai kamar yadda muka ce da Allah ya ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku cin mushe wannan ya shafi dukkanin nau'in mushe kowanne iri ne subhanahu wata'ala ya haramta shi to sai dai kamar yadda muka fada wannan am ne amma kuma akwai wato itlaq wato akwai mutlaq wato am ne amma kuma akwai abin da yake khas wato akwai abin da aka kebe wanda aka kebe din shine hadisin Abdullahi dan Umar da muka ambata jiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hurrimat uhillat lana maitatani waddamani an halatta mana cin mushe guda biyu kuma an halatta mana cin jini guda biyu muka ce manzon Allah ya ce mushe guda biyu da aka halatta mana ci shine fara da kuma kifi waɗannan ko sun mutu ba a yanka ba ya halatta dan adam ya ci ba tare da wata matsala ba haka kuma jini guda biyu fatihalu wal kabid wato saifa da kuma hanta da saifa da hanta asalin su jini ne to amma Allah ya halatta ainihin wato a ci su ta hanyar harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka waɗannan sun halatta amma banda su cikin jini da mushe babu wanda ya halatta dan adam ya ci sai dai zamu zo mu magana can gaba akan halaccin cin mushe kowanne irin kalar mushe ne da halaccin cin nama kowanne irin kalar nama ne amma idan mutun ya shiga halin bukata ta yunwa wanda idan bai ci ba zai mutu to zamu zo mu bayanin wannan amma a yanzu abin da muke magana muna magana akan cewa duk wani mushe haramun ne idan ba mushen kifi ko mushen fara ba duk wani jini haramun ne idan ba jini na hanta ko kuma jini na saifa ba wannan ka rike wannan ko ki rike wannan formula din a musulunci ba a halatta miki duk wani jini ba in ba waɗannan guda biyu ba a musulunci ba a halatta miki duk wani mushe ba in ba waɗannan mushen guda biyu ba wannan shine ka'idar da zaki rike kafin mu je gaba walahmul khinzir haka an haramta muku cin naman alade aladan nan na kan tudu ne ko na ruwa Allah madaukakin sarki ya haramta cin sa aladan nan ainihin wato wanda ya mutu ne ko wanda yake da rai an yanka duka Allah madaukakin sarki ya haramta cin sa shi ma bai halatta mutun ya ci alade ba to sannan haka kuma kitsan sa domin kamar yanda muka ambata jiya idan aka ambaci nama a musulunci to ana nufin hadda kitsan sa ne amma idan an kebance kitse da ambato to wannan kuma ba a maganar nama don haka dai da naman alade da kitsan sa gabaki daya haramun ne bai halatta musulmi ya ainihin wato ci ba Allah ya ce wa ma uhilla li ghairillahi bihi haka dukkanin abin da aka kururuta sunan wani Allah wajen yanka shi to bai halatta mutun ya sa baki ya ci wannan ainihin wato naman ba ma'ana nama ne ko dabba ce ko da tinkiya ce ko da rago ne amma da aka tashi sai aka ambaci sunan Jesus wajen yanka ta ko aka ambaci sunan wani gunki wajen yanka shi to bai halatta musulmi ya sa baki ya ci wannan naman ba to daga nan sai Allah ya ce wal munkhaniqat da kuma dabbar da ainihin wato ta zama al-munkhaniqa al-munkhaniqa ita ce dabbar da aka sa mata igiya a wuya aka daure ta me shi ta baya nan sai ta dinga zagayawa jikin turke har ta kai da ta shaƙe kanta da kanta ba a zo aka cece ta ba har ta mutu idan an zo an same ta ta shaƙe kanta ta mutu haramun ne mutum ba zai ci naman ta ba to haka kuma kai da kanka ka shaƙe dabbar a wuyanta har ta kai ga mutuwa koda a ce ba ita ta shaƙe kanta ba to nan ma bai halatta ainihin wato a ci wannan dabbar ba haka kuma al-mauquzatu wato dabbar da ainihin wato aka dake ta ko aka bige ta wanda wannan bugu zafin sa da tsananin sa ya kai ga ajalinta to ita ma idan duka ya jawo ta mutu ita ma bai halatta a ci naman ta ba bai halatta a ci naman ta ba wal mutaraddiya haka nan kuma dabbar da ta gangaro daga ainihin wato sama ta fado ko kuma ta fada wani rami ko ta fada cikin rijiya aka tsamo gawarta ko mushanta to bai halatta a ci ainihin wato wannan ainihin wato dabba ba ita ba wannan ta zama ainihin wato almutaraddiya haka kuma annadi hatu wato dabbar da ta zama an soke ta ko dai yar uwarta ta soke ta da kaho ko kuma kai ka dauki kibiya ko mashi ka soke ta wanda a ka'idar dabba ta al-an'am tunda muna magana ne akan dabbobi na al-an'am da Allah yake cewa uhillat lakum abun nan hurrimat alaykum almaytatu waddamu har zuwa karshe ma'ana ana muku magana akan dabbobi ne na ni'ima sai aka shigo cikin wannan to duk dabbar da ta zama dabba ce ta al'an'am sai aka soke ta da mashi wanda wannan sukar ya jawo ajalinta to ita ma ba za a ci ainihin wato naman ta ba to haka kuma wa ma akala sabu da abin da ainihin wato zaki in aka ce as-sab'u ana nufin dukkanin dabbar da take da fika da kuma faratu kamar misali kare kamar misali zaki domin wasu ba da kare suke farauta ba akwai masu yin farauta da zaki ya saba da shi har ya kai saban da zai saka shi a matsayin abin gadin sa a cikin gida ko kuma abin farautar sa na dabbobi kuma ko yanzu idan kana kallon wato wasu kafofin yada bayanai na zamani za ka ga turawan nan suna sabo da zaki abin zai baka mamaki su dinga wasa da zaki suna kokawa da zaki suna tsalle da zaki suna wasa yadda ake wasa da kulya a cikin gida wallahi haka suke yi da zaki dan haka ana sabo da shi idan kana ce ka bayar da lokaci zaka iya sabawa da shi haka duk wanda ya ajje zaki a gidansa lalle ku ya samu mai gadi ba wanda zai je gidan yi ko ziyara ai ba za mu je ba a ranar ma an gane magana da kyau ko to shine wa ma akala sab'u to akwai maganganu da nake so zamu yi dangane da waɗannan maganganu malamai suka ce waɗannan dabbobi duka da aka ambata haramun ne cin su to amma akwai wasu abubuwa da za su iya faruwa sai ya zamanto kuma sun halatta dukkanin dabbar da zama al-munkhaniqa wato dabbar da aka shake ta an shake ta amma kafin ta mutu sai aka zo aka same ta da ranta tana shure-shure to sai aka ɗauki wuka aka yanka shin za a ci wannan dabbar ko ba za a ci ba wannan tambaya ce wanda za mu zo da amsar ta dukkanin dabbar da aka dake ta ko kuma mota ta kaɗe ta sai aka zo aka same ta tana shure-shuren mutuwa sai aka sa wuka aka yanka ta kafin ta mutu shin za a ci naman ta ko ba za a ci ba wanda wasu malamai suka ce idan dabba aka buge ta ko kuma aka dake ta sai ka zo ka samu tana shure-shure sai ka yanka ta to in dai ta yanku a matsayin tana da rai bata gama mutuwa ba to ya halatta ka ci wasu malamai kuma suka ce a za ka tsaya ne ka kalli dabbar wannan dukan da aka yi mata da wannan ainihin wato fadowa da ta yi da wannan shaka da aka yi mata da gangarowar da ta yi daga sama ta fado shin idan da za a bar wannan dabbar za ta iya tashi ta ci gaba da rayuwa eh za ta iya tashi ta ci gaba da rayuwa suka ce to in an yanka ta a wannan halin ya halatta a ci namanta amma idan aka tabbatar da cewa wannan dukan da aka yi mata ko wannan shakar da ta same ta ko kuma wannan gangarowa da ta yi daga sama ya kai matakin da za a batta ma haka za ta gama shure-shure ta mutu to ko an yanka ta bai halatta a tunamanta ba hannan haka wasu malamai suka faɗa to amma idan muka lura da siyakin ayar da Allah ya ce wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sab'u sai Allah ya ce illa ma zakaitu sai abin da kuka tsarkake da kanku ma'ana illa ma zabahatun antum bi anfusikum sai abin da kuka yanka ku da kanku to a ƙarƙashin wannan in ka kalli siyakin wannan maganar sai ya nuna koda badabba al-mawquzatu ce koda al-mutaraddiyatu ce koda an-nadihatu ce koda kuwa ainihin wato al-munkhaniqatu ce kuma koda ma akala sab'u ce matukar an samu magana ta ƙarshe din can cewa an yanka ta kafin wannan abin ya zama ajalinta to wannan siyakin ayar yana nuna ya halatta a tunamanta wannan shine abin da ya tabbata kuma shine maganganu na malamai to sai dai malamai suka ce ya za a yi idan an yanka ta tabbata za a ci din domin wata dabbar za a zo a samu tana shure-shure wata kuma za a zo a samu bata numfashi kuma bata shure-shure masana suka ce shure-shuren dabba ko motsin namanta baya nuna tana da rai haka kuma wato wato yin shirunta ta ayi a ganta ta yi shiru bata motsi bata komai baya nuna bata dare suka ce domin yanzu za a iya yanka dabba idan kika je mahauta za a iya yanka dabba a feda namanta a dadda tsakashinta ayi komai a dauki naman a dora akan teburi kuma a ga yana me yana motsi muna yara lokacin sai mu ce nama yana gatsine dan haka muke cewa ko ba haka ba to shi ta mutu ko tana dare ta mutu to amma me yasa naman yake motsi dan haka sai ya zama ashe kenan yin motsin dabba ba shi yake tabbatar da rayuwarta ba kamar yadda kuma yin shirunta ta yi tsam kamar ta mutu din ba shi yake nuna ta mutu ba to sai hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin Bukhari ya raba wannan gardama sai manzon Allah ya ce ma anhara dama wa dhukira ismullahi alaihi fakulu ma anhara dama wa dhukira ismullahi alaihi fakulu wato duk abin da ya kwaranyar da jini kuma aka ambaci sunan Allah wajen yanka shi to ku ci naman sa ashe kenan yanzu idan muka zo muka samu dabba almunkhaniqa wacce take shakakkiya sai aka zo aka yanka ta da sunan Allah sannan mai yankan ya ga jini ya biyo ina makogaranta to shikenan ta halatta karkashin wancan hadisin na manzon Allah dan haka idan kaga dabba a shake ko kaga dabba an dake ta ko mota ta kade ta ba ruwanka da tana motsi ko bata ne bata motsi abin da yake gabanka shine ka dauki wuka ka sa gabanta gabar wuyanta gabar kai bismillah ka yanka ta ka zuba ido kaga jini zai fita ko ba zai fita ba in har jini ya fita to ta zama halal ta zama tabbatacciyar dabba wanda za a ci amma idan jini bai fita ba koda tana shure shure da kafafu bai halatta ai menene ba a tunabanta ba domin ka'idar shine zubar jini kamar yadda hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa ma anhara dama wa dhukira ismullahi alaihi fakuluhu duk abin da ya kwaranyar da jini kuma aka ambaci sunan Allah akan sa to ku tunaman shi jama'a kun fahimci maganar da kike ku wato wannan duka muna faɗa ne domin ku kanku mata kuna tsuntar kanku a cikin irin wannan yanayi ku ne kuke zama a gida ku ne wacce dabba za ta samu matsala ko gini ya fado mata ko yara su dauki wani abun duka su dake ta mai gida baya nan kawai sai ki dauki wuka ki sa gabanta gabar kawai ki zuba ido in kika yi bismillah kika yanka sai ki zuba ido ki ga jini zai fita idan dai jini ya fita to wannan dabbar ya halatta a tunamanta kun gane maganar da kike ku saboda haka da almauquzatu da almunkaniqatu da almutaraddiyatu da annaihatu dukkanin su malamai suka ce ainihin wato idan aka yanka kuma jini ya fita ko da sun shiga wannan yanayi da aka faɗa to lalle ya halatta a tunama amma idan da a ce za a shake ta har ta mutu din gaba daya ya zamto babu alamar jini ko an yanka ko kuma wani makamancin haka to bai halatta a tunama ba ta zama almauquza ko ta zama almutaraddiya ko ta zama annaihatu jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to sai gaba ta gaba wama akala sabu da kuma abin da zaki ko kuma wato dabbar farauta ta ainihin wato kama shi ma bai halatta ba hadisin annabi Muhammad kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin tafsiri cewa dukkanin dabbar da karam farauta ya kama kai mai farauta da ka shuna karan sai ka zo ka samu har ya fara cin naman dabbar to bai halatta kai kuma ka ci ba yanzu wannan kansa ya kama ba kai ya kama ba wataƙila ka bar shi da yunwa baka bashi abinci ba wannan yasa da ya kama maimakon ya baka sai ya kama ci domin asali shi karam farauta wato an masa karatu ne da ilimin farauta din malamin kare ne kun san a cikin kare ma a karnuka ma akwai malamai wanda shi malami ne ya san duk abin da aka saka shi ya san me zai yi in aka shuna shi ya san me zai je ya kama in ya kama kuma ya san me zai yi ya kawo wa ainihin wato wanda ya shunawa shine ogansa ko mai gidansa da ka'ida idan karan farauta ya kama dabba ko ya kashe ta matukar mai karan ya saki karan da bismillah ya shuna shi ko ya kashe ta ya halatta ya ci namanta amma idan ya kashe sai ya fara yagar naman yana ci to bai halatta kuma ya ci ba inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan ya kama kuma aka sake shi da bismillah ya kama ko ya kashe ya halatta ko ya kashe ya halatta amma idan ya fara cin naman bai halatta ba dan haka sai ka bar masa kayan sa sai ya ci gaba da ci wala Allah kamar yadda na faɗa kai ne ka bar shi da yunwa yasa har da ya kama maimakon ya jira ka ya ci gaba da cin naman har ka zo ka same shi a haka saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu fahimta a karkashin wannan har ilau suka sake cewa idan mutun ya saki dabbar farautar sa sai ta je ta kama dabba amma da yazo sai ya samu dabbobi guda biyu ma'ana karnuka guda biyu sun kama dabbar to anan in ya san wancan karan waye mai shi to sai ya tambaye shi shin ka saki naka karan da bismillah in yace eh to ya halatta su raba naman tare da shi da mai wancan karan ina fata an fahimta amma idan bai san mai karan ba kuma bai samu tabbacin an sako wancan ɗaya karan da bismillah ba to bai halatta ya ci naman ba saboda me saboda ba shi da tabbacin wancan karan da ba nasa ba malamin kare ne ko jahili ne an sake shi da bismillah ko ba a sake shi ba ina fata kuna fahimta dan haka anan bai halatta ya ci naman ba amma in ya samu mai karen yana kusa yace na saki kare na namar bismillah ya zo kama wannan dabbar da nazo sai na samu sun kama tare da karanka sai yace ai ni ma na saki nawa da bismillah to sai a zauna sai a kasanta naman a wannan gurin wannan ya halatta amma idan ba shi da tabbaci ko bai samu mai abin nan ba nan ma bai halatta ba har ilau kuma suka ce idan mutun ya dauki mashi ya jefa ainihin wato kare abin nan dabba ta farauta barewa ne ko zo mu ko wani abu to ka'idar mashi yana da kota yana kuma da ruwansa akwai ruwan mashi akwai kotar mashi to idan ya je ya samu wato mashin bai caki dabbar ba amma kuma dabbar ta mutu to abinda zai kaddara shine sandar mashin ne yadda ki dabbar ba wai tsininta ba dan haka a karkashin wannan ta zamanto menene al-mauquzatu wato duka ne yayi ajalinta ba wai caka ne yayi ajalinta ba dan haka bai halatta ya tana ban ma a wannan gurin me dalili saboda Allah madaukakin sarki ya haramta cin dabbar da duka ne yayi ajalinta ina fata an fahimci magana amma da zai je ya samu mashin ne ya take ta kuma ya jefa mashin da bismillah to shikenan wannan ya halatta masa ya ci wannan dabba tunda ya sake ya jefa mashinsa da bismillah kuma ya cike wannan ainihin wato dabba din dan haka dai wannan duka yana nuna mana cewa idan mutun ya ainihin wato san ilimin muka na farauta da ilimin muka na yadda ake farautar dabbobin jeji to wannan babu laifi to a karkashin wannan shin ya halatta a farauci dabbar gida kamar yadda ake farautar dabbar jeji idan muka ce ya halatta a farauci dabbar gida muna nufin yadda ya halatta a sakewa barewa kare da bismillah ta kamata shin ya halatta a sakewa tinkiya kare da bismillah ya kamata bai halatta ba kuma idan aka yi haka har karen yi ajalin wannan tinkiyar to in aka ci an ci mushi saboda ita dabbar gida ba a farautarta ga ka'ida ba a farautarta sai dai a je a kama ta a yanka ta su ma waɗancan dabbobi na jeji dalilin da yasa Allah ya shar'anta a farauce su saboda su dabbobi ne wanda ba sa yarda da mutane daga kama tso kusa da su he su gudu yasa sai Allah ya shar'anta a farauce su amma su dabbobin gida suna nan a cikin ku suna yawo har ma kana cin abinci za ta iya zuwa ta nemi ta ci abin da kake ci ko ta shiga daki ta ci gari haka ne ko ba haka ba ko na makamancin haka kaga wannan ya nuna dabbobi ne na gida ana mu'amala da su dan haka bai halatta a farauce su ba idan ku aka kuskura aka yi musu mu'amala irin ta dabbobin farauta kuma wannan abin ya zama ajalin su to shikenan lalle a wannan lokaci baya halatta a ainihin wato ci naman su dan haka wannan shine to sai malamai kuma suka sake cewa da Allah ya ce wa ma akala sab'u illa ma zakaitu ka jefa karan farautar ka sai je sai ya samu dabba sai ya kama sai kuma ya zama bai riga ya kashe ta ba sai ka zo ka samu tana motsi to shikenan a nan sai ka ɗauki wuka sai ka ainihin wato yanka ta wato ba za ka batta har sai karen ya yi ajalinta ba tunda ka zo ka riske ta da menene da rai in kuma ka batta ka zo ka same ta da rai ba ka ɗauki wuka ka yanka ba har ka bari karen ya ƙarasa kashe ta to in ka ci ka ci haramu shine ma'anar illa ma zakaitu yana daga cikin ma'anar illa ma zakaitu idan ka saki karanka ya kama dabba sai kuma ka zo ka samu dabbar ba ta gama mutuwa ba to abin da yake kanka shine ka zaro wuka a matsayinka na mafarauci ka sa gaban ta gabar kai bismillah ka yanka ta in ka batta ta ci gaba da shure shure har ta mutu alhalin ka zo gurin to bai halatta ka ci naman ba dama inda ya halatta shine idan karen ya kama ya kashe ta kafin ka zo, to tunda ka sake shi da bismillah, wannan kashewar kamar yanka maka yayi. Dan haka idan ka zo kawai daukar nama za kai ka je ka gyara shi. Wasu za su ce malam mu ba mata menene amfanin waɗannan bayanan, mu ba mafarauta ba, mu ba maza ba. To ai ita idan aka ce maka tafsiri ake ko ayar Qur'ani ake fassarawa, ba a da akari da cewa wanda ake fassarawa mata ne ko maza ne, ko kuma mafarauta ne ko ba mafarauta bane, domin wani abu ne na dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda kuma ya kamata a karanta kowanne musulmi. Sannan ku sani wannan karatu da muke yi ba iya nan zai tsaya ba, zai iya shiga duniya inda ba a tsammanin zai shiga. Haka ne ko ba haka ba? A lokacin da ake yi ma wani ba zai dauka mata ake wa karatun ba, dan haka shi zai kasa kunne ne ya ji menene shari'a tace dangane da irin waɗannan hukunce-hukunce. Dan haka kowace gaba muka zo ba ma al'akari da cewa tana da alaka da mata ko ba ta al'akari da su, kawai za mu yi bayanin da Allah da sahabbai da annabi da malamai suka ainihin wato yi bayani a kai ne gwargwadon iyawa. Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Dan haka ya ce wa ma akala sabu, da abin da ainihin wato dabbobin farauta suka fara ci, idan dai sun fara ci baya halatta, illa ma zakaitum, sai abinda kuka tsarkake da kanku, ma'ana kuka yanka da kanku, ainihin wato ba karin ne ya kashe ba, ku ne kuka yanka. Wa ma dhubiha 'alan nusubi, to sannan kuma bai halatta a ci abinda aka yanka akan annusub ba. Kalmar annusub jam'i ne na ansab, kamar ka ce unuq, nusub, a'anaq, ansab, shine wazanin sa yadda ake auna shi. Unuq, a'anaq, nusub, ansab, haka wasu malamai suka ce wannan shine ma'anar wannan kalma. Abinda ake nufi da annusubu, malamai sun ba ta fassara guda biyu. Wasu suka ce ana nufin gumakan da aka sassaka idan larabawa a jahiliya za su ainihin wato yi yanka, sukan zo jikin wannan gumakan don neman tabarruki su ainihin wato yanka dabbobinsu. To duk dabbar da aka yanka ta a wani gurin da ake faɗin wani abu wanda yake ba Allah ba, ko ake bauta wa wani Allah, to bai halatta ka ci namanta ba. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da nusub shine falalan dutse wanda aka sassaka shi, aka zo aka ajiye shi a jikin gumaka, wanda aka maida shi kamar kwata ne, amma kuma a jikin gumaka wanda ake zuwa a yanka dabbobi a kai. To idan aka yanka dabba a wannan gurin bai halatta ka ci namanta ba, shine wa ma dhubiha 'alan nusub, abinda aka yanka akan falalan dutsen da ake yanka dabbobi don girmama gumaka. Wannan shine wasu malamai abinda suka ce. Allah ya ce wa an tastaqsimu bil azlami, ko bai halatta ba ku dinga yin kibau na neman sa'a. Abinda ake nufi da al istiqsamu bil azlam, wato a zamanin jahiliya duk mutumin da zai yi wani abu a rayuwarsa, aure ne, suna ne, kasuwanci ne, jaura ce, ko menene za ta yi ko zai yi, to sai ya zo akwai bokaye a gindin Ka'aba suna duba wa mutane menene zai zama alheri cikin abin da za su yi, menene kuma zai zama sharri. To kowanne boka yana da kibiya guda uku a cikin kwarinta, yana da kibiya guda uku a cikin kwari. Allah ya sa kun san kwari, wannan gida da ake soke kibiyoyi a ciki, wanda za ka ga mafarauci ya rataya shi a gadon bayansa, ana soka kibiya a ciki, in ya tashi kawai sa hannu zarowa zai, ina fata an fahimta. To kowanne boka yana da kwari da kibiyoyi guda uku a ciki, yine za ku ji an ce kwari da baka, ko? To wannan kwarin da kibiyoyi guda uku a ciki, idan ka zo ka ce aure ne nake so zai yi, sai wannan boka ya ɗauki wannan kibiyoyi guda uku, wanda ɗaya daga cikin kibiyoyin an rubuta amarani rabbi, ɗaya daga cikin kibiyoyin kuma an rubuta nahani rabbi, ɗaya daga cikin kibiyoyin kuma an bata haka ba komai a jiki. In ka ce ka ga wata ne kana so za ka aure ta, a duba maka akwai alheri cikin auren nan ko babu, sai ya ɗauki wannan kwari sai ya kaɗa waɗannan kibiyoyi kar hakan nan, sai ya miƙa ma sai ya ce zari ɗaya. Kana zarowa, idan aka duba rubutun da ake ciki aka rubuta amarani rabbi, sai ce a akwai sa'a, da aka maza a je walfaura da gaggautawa a je a ɗaura ba matsala, shikenan. Haka ke ma idan kika je abin da zai miki kenan, in ya kaɗa ya kaɗa ya kaɗa sai ya miƙa miki. sai ki za tsaye daga cikin wadannan kibiyoyi shikenan in aka karanta abin da ke ciki amara ni rabbi ta akwai sa'a papa lolo ne ko to ba sha Allah bismillah aje a daura an gane magana da kyo ko idan kuma aka kada sai kika zaro sai aka karanta sai aka gana hani rabbi sai ta to wannan auren ba sa'a aje da haka a bashi ina fata an fahimci magana in kuma kika aka kada kika zaro wacce ta nuna ba komai a jiki sai a ce to har yanzu ba mu ga menene yake faruwa ba dan haka mayar a sake kada ne sai ki sake mayarwa sai a sake kadawa ki sake zara a sake kadawa har sai kin zaro mai amara ni rabbi ko nahani rabbi sannan sai a ce to bidiki abu guda dai wanda ya ainihin wato aka gani a rubuce to wannan haramun ne wannan duba ne wannan bokanci ne ina fata an fahimci magana to banda wannan a wannan zamunna namu jama'a an samu masu irin duba irin wannan akwai waɗanda suke duba da alqur'ani duba ne amma da alqur'ani idan kika je shi gurin boka ne zaki je kina zuwa sai kiga ya dauko kafin qur'ani kun san boka yanzu sun zama yaudara bayan bokanci kuma ga yaudara ah mutun ne kaje gurin sa kaga ya dauko qur'ani ba sai ka dauka malamin Allah bane ba ko ba haka bane ba yasa galibin ku ba ku gane waye boka waye malam daga daga an ce ai akwai wani mai magani a gari kaza ko akwai wani mai bada sa'a a guri kaza ko akwai wani mai dubawa a guri kaza kawai sai ki kama hanyar ki tafi kina zuwa dan ya kauda hankalinki sai fara dauko kofin alqur'ani abinda zai yi kawai sai rufe qur'anin haka misali da ya rufe qur'anin haka sai ya ce bude kina budewa sai a karanta ayar farko idan karshen ta nuna wallahu gafurur rahim sai ce tab kin dauko abin da ya shafi gafara wallahi akwai sa'a a cikin wannan auren da haka za a yi in kuma kika rufe haka aka ce bude kika bude sai aka karanta ayar farko karshen ta sai nuna innallaha shadidul iqabi la ilaha illallah sai shadidul iqabi ki babu sa'a dan haka ki watsar da wannan saurayi wallahi ba sa'a ki je ki maza a kashe auren nan zaman ki da wannan mai gidan akwai matsala haka suke damfarar ku saboda kun ki karatu kun ki zuwa gurin wa'azi kun ki zuwa ku je ku koyi addinin Allah saboda haka akwai masu yi da wannan akwai kuma masu yi da tarbi in kin je kawai sai kiga ya dauko tarbi kin ga galibi idan aka ga mutum da tarbi sai ya dauka malamin Allah ne nan ko boka ne sai a ce rike lada ne in kika rike ladan hima sai ya dauki akwai wannan abu ladan suke kiran sa ne ko liman ne akramaka Allah ladan ne ko sai a ce yawa da dogon dai dogon shine liman ko yawa sai a ce to rike limamin idan kika rike limamin sai shi ma dauki nasa sai ya rike limamin sai ce to ki dinga lissafa duk wanda ya ja duk abin da ya fada ke ma ki ja sai a fara ja ana Allahu Muhammadu Jibrilu Shaydanu Allahu Muhammadu Jibrilu Shaydanu idan aka zo kwaya ta karshe sai nuna Allahu aje ah kin dauko sunan Allah baiwar Allah wannan jawara za a samu riba lalle lalle wannan ka karki kuskura a ce ba ke kika saya ba maza maza ki je ki biya wallahi tallahi akwai wanda wallahi bari fada muku ko shawara aka zo musu da fihe sun je gurin boka ya musu irin wannan sannan sai da shawara ka ko kuma su ajiye ta saboda tsabar bata da rashin lissafi an gane magana da kyau ku dan haka Allahu Muhammadu Jibrilu Shaydan haka za a dinga lissafawa in kuma aka zo kan kwaya ta karshe sai nuna Muhammadu ba Allahu ba sai a ce akwai sa'a amma bata kai ta farko ba dan haka sa'ar ba mai yawa ba in kuma aka zo kwaya ta karshe aka ce Jibrilu sai a ce tab akwai sa'a amma zaki sha wahala mala'ika Jibril za a sha wahala lalle dan haka abu a hankali lalle za a yi sa'a amma sai an yi hakuri to anan ne idan suka same ki a wannan damar za su dinga lissafo miki sai kin kawo kaza mai bingi bingi sai kin kawo rago mai harare garke sai kin kawo cinnaka mai hannun hagu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kika ce Allah gafarta boka ai ba ni da ba yadda za na gane ba hagun cinnaka wai cinnakan da in ya tahi tafiya sai ya fara dora kafar hagu kafin ya dora ta ina dana da ya za a gane wannan cinnaka ko tururuwa yanzu da tafi cinnaka za a gane kafar hagu ta da mace akramaka Allah in kika ce ai ba yadda za a yi ce a ba damuwa za su kawo mana kar ki damu kawai ki kawo dan abu kaza kike dan an lissafa miki wasu dubunnai wallahi 250 300 sai ki dauka ki bayar kawai shikenan wallahi tallahi matan manya dewa da matan manyan yan siyasa da matan mafiyata dewa abinda ake musu kenan ai ba ku ji komai ba wallahi tallahi ba ku ji komai ba matsalolin da suke faruwa dangane da irin wannan gabobi suna nan dewa wallahi dan haka wasu da haka suke duban su idan kuma aka ja kwaya ta karhe ya zama shaytan sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una babu sa'a kar ki kuskura ki fara wannan harka sai kaga mace ayi da ita akan matsala ta ce sam wallahi ba za a yi ba zai yiwu ba menene dalili shine ta je gurin wani boka ne ya ce mata wannan abun babu alheri ko misalar zarrafi yawa ta san ki shaytani ta san ko shaytan dan haka duk yanda za a juya da ita akan matsalar ta ce sam a rasa meye dalili ba wani dalili shine mai zuwa gurin malaman tsubbo ne da bokaye da mai zuwa guraren mutanen banza suna mata duba akan matsalolin irin wannan dan haka daga taje an bata wannan duk yanda za ku juya ta akan duk abin da kuke so a yi ba za ta yadda ba to wannan yana daga cikin hanyar da suke yin duban su suke ainihin wato abin nan din su akwai masu yin duba da kasa ko da tsakuwa kina zuwa zaki ga tsakuwoyi a gaban sa sai a ce dauki daya maza dauki daya ki ga mace da rawar jiki mallam ta dauka tana dauka sai daga haka sai yana kallo ke kin dauka wani gilas ne kuma wallahi kariya ne daga yi haka yi haka yi haka sai aje ce kara dauko wata ke ki kara sura kai sai dauka yi haka yi haka yi haka yi haka yi haka yi haka sai ni me sunan baban ki ne ka ya rikita ki gaba daya ya rikita miki lissafi ko kuma kiga idan ya dauka ya leka ya leka ya leka sai ce ka inna lillahi wa inna ilaihi la ilaha illa la hawla wala quwwata illa billah sai an gafarta ko ka me ya faru sai ki bari kawai wallahi sai sun rikita miki lissafi gaba daya to wannan dai yana daga cikin babun al istiqsamu bil azla wato ki bauna neman sa'a ta hanyar bokanci neman sa'a ta hanyar malaman tsubbu da shauransu wanda irin waɗannan mutanen wani abin da zai baki mamaki tun a zamanin jahiliya wallahi aka dinga samun mutane suka dinga ƙaryata su wani yana cewa la amruka ma tadri sawa'iq bil hasa wala zajiratu at-tayr ma Allahu fa'ilu na rantse muku da Allah la amruka ma tadri sawa'iq bil hasa masu kirga duwatsu shine wannan misalin da na bayar basu taba sani ba wala zajiratu at-tayr ko masu dakawa tsuntsaye tsawa mallahu fa'ilu me zai aikata gobe wallahi ƙarya suke ba abinda suka sani wannan fa tun a zamanin jahiliya ba a shigo musulunci ba suka ƙaryata su amma kai yanzu da musuluncinka ke yanzu da musuluncin kike yadda da irin wannan shegantakuna minal da'irin din domin daga cikin nau'in bokan akwai bokan da in kin je gurin sa ko kuma malamin tsubbun da in kin je gurin sa abinda zai ce miki kawai shine ki fita da sassafe bayan gari in kika je kika samu taron baro ko tsuntsaye ko kurciya ko dai wasu daga cikin tsuntsaye sun je sun taru suna cin abinci don a zamanin jahiliya sukan yi irin wannan ko kuma ke da kanki ki fito da dawa ko kuma ainihin wato a gero ki dinga watsa musu he sun taru sun gama taruwa suna ci sai ki je ki tsorata su haka su tashi far to idan sun yi gabar sai a ce to wannan abun akwai sa'a a cikinsa in suka yi yamma sai a ce a'udhu billahi maza maza ki watsar da wannan al'amarin babu alheri a ciki shine wala zajiratu tayr masu firgita tsuntsaye su yi gabar a gana akwai sa'a ko yamma su ma ba su san mallahu fa'ilu abinda Allah madaukakin sarki zai aikata ba imrul qais lokacin da aka kashe baban shi ya je gurin wani malamin tsubbu imrul qais wani bajahili ne zamanin jahiliya aka yi shi wato duk inda shegantaka ta kai shegantaka idan ka samu imrul qais ka gama to lokacin da aka kashe baban shi jarumi ne daga cikin jarumai da aka kashe babansa sai ya ce bari ya je ya dau fansa to kafin ya tafi gurin daukar fansa sai ya tafi gurin boka malaman tsubbu irin wannan ya ce a duba masa sai ya je gurin masu wannan kibiyoyi guda uku a cikin kwari aka kada ya zaro kawai sai ya gana hani rabbi aka kara kadawa ya zaro sai ya gana hani rabbi aka kara kada ya zaro ya gana hani rabbi yace wannan dai kawai na fahimta saboda ba ubanka aka kashe ba shi yasa kake ta bani da hani rabbi yace dan haka wallahi ko ka ban sa'a ko baka ban sa'a wallahi sai na jira da kofar sa an gane maganar da kyau ko kun ga wannan a jahiliya ne amma bai yadda mai ba bai yadda abun ba to ballantana a yanzu zamanin musulunci wayewar addini amma kaga wai mutum ko kaga mace wai ba ta da wani abu ga take sallamawa take miƙawa wuya dangane da rayuwarta da al'amarinta da harkokinta da kasuwancinta da zaman aurenta da wanda za ta ba wa ƴarta da koma menene wallahi tana da malamin tsubbun da shi yake gaya mata yadda za ta yi in ba shi ya faɗi me za a yi ba wallahi tallahi ba za ta taɓa yadda ba kowaye kai baka isa ka ɗauki shawararka ba ta ɗauki shawararka ko ta ɗauki ainihin wato tunaninka ko abin nan ɗinka ba babu kawai sai wannan malamin tsubbun ya gaya mata to haka ɗin siyasa akwai masu irin wannan daga cikinsu akwai wanda ko project zai yi a cikin gwamnatin shi wallahi sai ya buga abokansa waya ya ce titi zan yi daga guri kaza zuwa guri kaza a duba mana me alherin titin nan idan Allah akwai alheri a titi ko babu akwai yanzu da Allah sai wani ya binciko ya gano mana me alherin titi jama'a haka ne ko ba haka ba to amma haka zaka ga suna yi famfo ne muke so a jawo daga anguwa kaza za a kai shi anguwa kaza amma boka a duba mana a gani shin wannan jawo ruwan da zamu akwai alheri ko babu dan Allah jawo ruwa akai anguwa su amfana akwai alheri ko babu akwai sai wani ya nuna mana cewa akwai alheri to haka zaki samu mutane gaba ɗaya sun mai da rayuwar su ki je gurin yan kasuwa abinda zaki gani kenan mutum ne wallahi zai tura a dauko masa kaya amma wallahi sai ya kira bokan sa ya tambaye shi na sai kaya ka ba an sayar mun ya kake gani in saya ko kar in saya sai ce ba ni mun cijiyar kai da kuɗi amma wani shawaragi Allah ya ji kan shata ya sa shata mawaki ne amma ya ce wai kaji wai mutane suna cewa wai shatan nan wai boka ne yi masa kaza yace shi bokan ba hi da dani ko baya son dan sa ya zamanto babban mutum sai ni ne shata yake so in zama babban mawaki me yasa bai yi wa dan sa wannan bokancin ya zama kamata ba ko ba haka bane ba wannan shata ne fa mawaki amma ga abin da ya faɗa dangane da bokancin ya rusa boka ya rugurguza su gaba daya amma ke da iliminki da addininki kin zo kin yarda da wannan duk wani wanda ake ganin mai bada sa'a ne shi shi dai kansa yana so Allah ya bashi sa'a ko baya so kuma yana so Allah ya bawa ƴaƴansa sa'a ko baya so me yasa irin abin da ke kike nema a gurin sa ba zai yi wa ɗansa dalilin samun wannan abin ba haka ne ko ba haka ba tunda su suke bada sa'a su suke bada kaza su suke bada kaza to wannan duk yana daga cikin rashin fahimta da rashin kwakwalwa da rashin ganewa ka ga mace tana ta faduwa tana tashi akan abin da shari'ar musulunci bata ainihin wato shari'anta mata ba shine ma'anar wa an tastaqsimu bil azla haka kuma yin kibau na neman sa'a bai halatta ba ga dukkanin mutumin da yake musulmi ya aikata wannan Allah ya ce zalikum fisqun dukkanin waɗannan fasikanci ne wato tun daga hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahamul khinziri wama uhilla lighairi llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sab'u illa ma zakaitum Allah ya ce zalikum fisqun duk gaba ɗaya wannan fasikanci ne to a ƙarƙashin wannan fasikanci idan Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani yana nufin ɗayan biyu imma khurujun an ta'ati llah imma shirku wal kufur imma dai ya zamanto mutum ya kauce daga yi wa Allah da'a imma kuma yana nufin kan cewa ya kafircewa Allah gabaki ɗaya ina fata ana fahimtar magana so duk wanda mutum ya aikata daga cikin wannan ya saba wa Allah amma ɗaya daga cikinsu ya fi ɗaya girma shine idan mutum ya aikata fasikancin da yake fitar da shi daga musulunci shine misali irin wannan zuwa gudazan bokaye fasikanci ne amma kuma fasikanci ne da yake fitar da mutum daga musulunci da yarda da maganganunsu da aiki da irin abin da suke faɗa ko suke gaya wa mutane so wannan yarda da amincewa da zuwa gurinsu a yarda da abin da suke faɗa fasikanci ne amma wanda yake fitar da mutum daga musulunci don haka fasikanci ne wanda yake ɗaukar ma'anar kafirci amma misali mutum ya ci mushe ko misali mutum ya ci dabbar da aka shaƙe ta ta mutu wannan fasikanci ne shi ma amma bai fitar da shi daga mai ba daga musulunci ba yasa Allah da ya ce zalikum fisqun ba yana nufin dukkanin gaba ɗaya waɗannan ayyukan fasikanci ne wanda ba sa fitar da mutum a musulunci ba a'a ana kallon gwargwadon girman laifin idan girman laifin ya kai ya fitar da mutum a musulunci to fasikancin ana nufin wanda yake fitar da mutum daga musulunci idan kuma bai kai ba ana nufin fasikanci na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala don haka yake zalikum fisqun sai Allah ya ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum a yau dai kafirai sun yanke sun ɗauke tsammani daga addininku ma'ana sun riga da sun sallama cewa babu abin da zai disasar da wannan addinin naku Allahu akbar musulunci ya riga da yayi kankamar da sai dai a gama duk abin da za a yi amma wallahi ba isa a ga bayan addinin Allah ba sai dai munafikai da kafiran duniya ba za su bar mu ba jama'a za su yi ta kokarin sai mun kafircewa Allah mun bar addinin amma ina Allah ya ce waddu law takfuruna
كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً
الله يتي وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ سُنْ يَفَاتَنْ كَافِرْتِي كَمَا كَفَرُوا كَمَنْ يَدَّسُوا سُكَ كَافِرْتِي فَتَكُونُونَ سَوَاءً هيكو زما دايا ا غورن الله wannan shine manufar kafirai di yadda za a yi ku bar addini di yadda za a yi ku bar musulunci di yadda za a yi ku yi kokari ku ga cewa su yi kokari su ga cewa baku yi musulunci yadda Allah madaukakin sarki yake bukata ba to suka yi haka bukatar su ta biya ku watsar da addini ku watsar da tarbiyar addini dressing din ku ya zamanto ba na addini ba mu'amalar ku askin matasa ba na daidai na addini ba sanya tufafi da dinken tufafi da mata suke yi ya zamanto ba akan tsarin Allah da addinin Allah da annabi Muhammadu ba wannan shine manufar kafire kuma wallahi in ba mu ce sun yi nasara ba to zamu iya cewa dai sun kusa haka ne ko ba haka ba sun kusa ku duba ku ga yadda mu'amalar mata ta dawo da zamantakewa ta dawo da zaman yau da gobe ya dawo dressing din su sanya tufafin su harkokin su bleaching abubuwa hekin hawa Facebook wallahi idan kina da kishin addini hekin yi kuka kina hawa Facebook kina da kishin addini wallahi zaki kuka zaki hawaye kiga yadda mata suke bayyana tsaraici karara suke bayyana fetsaranci suke bayyana lalata suke aikata abubuwa na asha da Allah wadare a cikin Facebook a cikin Tugo a cikin kaza a cikin kaza to dama abinda suke bukata kenan abinda suke bukata kenan su kafirtar da ku su hana ku yin addinin Allah yadda Allah madaukakin sarki yake bukata to idan suka samu wannan bukatar su ta biya kine tunda sun rasa su tsasar da addini a ce ba musulunci a doran kasa to bari su kullo mana da abubuwa wanda za su lalata mu yanzu ku duba Facebook din nan fa da kuke gani Facebook din nan da kuke gani an fito da ita ne da zummar disashe hasken addinin musulunci da dugun zuma al'ummar musulmi a cikin lalata da shegantaka ta hanyar Facebook ana tata ta hanyar Facebook ana zina ta hanyar Facebook ana luwadi ta hanyar Facebook ana satar mutane ta hanyar Facebook ba abin da ba a yi domin malamai suka ce yanzu waɗanda aka yi wa rajista a Facebook mutum miliyan 900 da wani abu a duniya mutum miliyan 900 don haka yanzu kasashe guda biyu ne a duniya suka fi Facebook yawan jama'a shine kasar China da kasar India India da kasar China suna da mutane sama da miliyan 100 to Facebook yana da wato Federal Republic of Facebook tana Allah wallahi mala tana da mutum miliyan 900 kasar Facebook kawai to ka duba kaga yadda turawa mala suka zo suka lalata jama'a an shiga Facebook ana ta hayaniya mutum sai ya awa daya da waya a hannunsa ba zai karanta Qur'ani ba ba za ta karanta hadisin manzon Allah ba ba za ta duwa azi ba saboda haka wallahi ku yi hankali da Allah ya ce al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum yau kafire sun yanke tsammani daga addinin ku kun ga wannan ya nuna mana karar Allah ya ba mu garanti ba yadda za a ga bayan addinin musulunci to amma kuma za a ga bayan mu ta hanyar dugun zuma mu a cikin ayyukan sako da ayyukan aisha da Allah wadare duk wata harka ta addini mu watsar da ita duk wata tarbiyyar musulunci mu wanta kalar da ita mu dawo muna amfani da tunani irin na Yahudawa da kafiran duniya kuma wallahi yau abin da yake faruwa kenan saboda haka kowa ya shiga taitayin sa daga cikin mata da maza kowa ya shiga taitayin sa yaga cewa lallai yayi abin da ya kamata wajen kiyaye addinin sa da mu'amalar sa da zamantakewar sa dan haka al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum yau dai kafirai sun dauke tsammani daga addinin ku fala takhshawhum kada ku ji tsoron su wakhshawni Allah ya ce ku ji tsoro na shine babban tsoro ba tsoron kafirai ba al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne muka cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika muku ni'mata akan ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarje muku addinin musulunci shine addinin da Allah madaukakin sarki ya yarda ku yi yasa a wani guri yake cewa inna ad-dina inda Allah al-Islam, lalle addini a gurin Allah shine addinin musulunci. Ba'ana Allah madaukakin sarki ba zai karbi wani addini ba in ba na musulunci ba. A wani guri yace wa man yaftaji ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wanda yabi wani addini ba na musulunci ba, ya nemi wani addini ba na musulunci ba, ba za a karba mishi ba kuma a lahira yayi asarar duniya da lahira gabaki daya. Kaka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati. Hadisi ya tabbata. Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wani kafir ya samu sayyidina Umar yace ni kwa na san akwai wata aya a cikin addinin ku inda akan mu Yahudawa ta sauka da mun riki wannan aya a matsayin idi duk ranar da ta zagayo ranar sauka ta he mun yi buki mun tara jama'a saboda haka wannan buki da kuke yi da wannan fetsara da kuke yi dabi'a ce ta Yahudu kwanan nan naga wani abu da ya burge ni irin wannan abubuwan da mata suke yi idan an zo biki a zo a ainihin wato taru uwar amarya ta zo uban amarya ya zo amarya ta zo miji ya zo a duk a sa wannan wujin gawun din a zo a saka ainihin wato wannan kayayyaki kaman barbela kamar jirgi zai tashi ta zo ta tsaya tana rawa yana runguma ta yana waye wallahi wata mata ta zo ta rike makirkon ga amaryar da angon suna tsaye ta fetsare su tas ta musu kata kata wallahi tace bai kamata ba mu musulmi ne bai kamata muna irin wannan shegantakar ba wannan dabi'a ce ta arna ta kafirai ba daidai bane muna aika tai musu kata kata nace masha Allah na ma na Allah ba sa karewa yar Kano ce ko wata bakanuwa ce ta musu kata kata to saboda haka wallahi ku ji tsoron Allah ku dinga mu'amala irin mu'amala ta addini ku dinga zamantakewa irin na addini ku dinga tsari irin na musulunci duk abin da ya taso miki na hidima na wata ni'ima da Allah ya miki kiga cewa meye musulunci ya tsara ki bishi sai ki zauna lafiya da Allah ki zauna lafiya da duniya gabaki daya da haka yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum shine sayyidina Umar yace masa ni kuwa kaga na san ranar da sauka dan ta sauka ne ranar arfa kuma arfar ta dace da ranar juma'a bayan sallar la'asar Allah ya sauke wa manzon Allah wannan aya saboda haka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai Allah ya ce kuma ni turra fi makhmasati to na so dan kai karshen ayan ne amma tunda kun matsa bari mu hakura suna ta nuna min lokaci yayi barin dakata anan sai gobe ma karasa ma'anar abubuwa na karshe abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi bana hada huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.